Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 16 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To Hafiz, a yau Larabar, Amurka za ta tura wata babbar tawaga zuwa Turkiya a cigaba da takaddamar mamaye wani yankin Siriya da Turkiya ta yi, yayin da lauyan shugaba Trump ya yi kememe ya ki bin wani umarnin majalisar wakilan Amurka. Sannan za ku ji cewa an fara ganin haske a yunkurin da Birtaniya ke yi na neman ficewa daga kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. Ashe har an canjawa yaran da aka sace daga Kano aka kai su a Nacasuna har da su Amira?
Ita ma an canja mata, sa mata wai tunyere.
To, muna tafa da cikakken rahoton. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna garin Anichan na jihar Anambra dangane da yaran nan tara kanawa da aka ceto. Sannan kuma muna tafa da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda ke gabatarwa, inda a yau shirin zai taɓo salon demokuraɗiyyar Ghana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa Turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba Recep Tayyip Erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin Siriya da ya yi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau Laraba, wacce ya ce za ta kunshi har da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo, da nufin yin kira ga Turkiya da ta tsagaita wuta. Yana mai cewa akwai tsauraran matakai da Amurkan za ta ɗauka a kan Turkiya idan ba ta miƙa wuya ba, ciki har da matakin saka maƙudan kuɗaɗen haraji kan kayayyakin ƙarafa da Turkiya ke shiga da sunan Amurka. Tun bayan da ya bada umarnin ƙaddamar da mamayar, shugaba Erdogan ya yi buris da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi ne janye dakarunsa. Yana mai kafa hujja da cewa ƙoƙarinsu shi ne su kawar da duk 'yan ta'addan da ke kan iyakar ƙasar da Siriya, abin da ya ce suna samun nasara. Wato, ya ce Erdogan kenan cikin harshen Turkanci yake cewa mun kawar da duk 'yan ta'addan da ke garin Jarablus. Shin Turkawa sun yi kama wuri zona a garin? A'a, 'yan asalin garin ne kawai a wurin. Lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya yi kememe ya ki miƙa wasu takardu da majalisar wakilan Amurka ta neme miƙa mata, waɗanda ake zargin suna da alaƙa da yunkurin da ya yi na tursasa Ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka wato Joe Biden. Kwamitocin da 'yan Democrat ke jagoranta, waɗanda ke bincike da mai yiwuwa ya kai ga tsige Trump, sun ba Giuliani wa'adin jiya Talata da ya miƙa takardun. Amma abin ya citira, lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar. A cewar lauyan Giuliani John Sell, binciken ba shi da hurumi ko tushe a kundin tsarin mulkin Amurka kuma haramtacce ne. Ana dai zargin Giuliani ne da hannu dumu-dumu a matsin lambar da aka nuna wa Ukraine kanta binciki bayan da ɗansa Hunter Biden. Masu fashin baki a ƙasar ta Ukraine irin su Sergei Lyshenko na ganin an saka Ukraine ɗin cikin tsaka mai wuya, kuma akwai buƙatar hukumominta su yi taka tsantsan.
The risk is to be involved in the conflict on the side is a Republican or Democrat.
Yace ga ƙasar ta Ukraine ta bi wato ta bi bangaren 'yan Republican ne ko 'yan Democrat, abin da ya fi dacewa shi ne ta zama 'yar ba ruwanmu. Mutum 12 da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi muhawara a daren jiya Talata, inda kowannensu ke burin ganin ya fafata da shugaba Trump a zaben baɗi. Yayin muhawarar, dukkan 'yan takarar sun nuna goyon bayan su ga binciken da takwarorinsu 'yan Democrat ke yi a majalisar wakilai, wanda ka iya sa Trump ɗin ya rasa kujerarsa. A jawabinsa a farkon muhawarar, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden, wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin zasu fafata da shugaba mai ci. Ya ce a tarihin Amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya kamar Trump ba. Ita kuwa Sanata Elizabeth Warren da ta fito daga jihar Massachusetts ta zargi shugaba Trump da karya doka, saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kungiyar tarayyar Turai ta EU na fatan nan da wasu sa'o'i za a shata matsayar da za a cimma kan ficewar Burtaniya daga kungiyar. Sai dai da haka an kai zuwa wayar ragarin yau Laraba a wannan yunkuri na baya-bayan nan da ake yi na samar da maslaha kan ficewar, wacce aka kwashe shekaru uku ana kwangaba kwan baya. Kungiyar ta EU ta ce akwai hasken da ke nuna cewa nan da gobe Alhamis za a cimma matsayar sakin kasar ta Burtaniya daga tarayyar, wacce ke zuwa makonni biyu kafin cikar wa'adin ranar 31 ga watan Oktoba da aka yanke, wato ficewar ƙasar daga tarayyar ta EU. Jami'an diplomasiya sun ce duk da cewa akwai matsaloli da dama da ba a warware ba, wannan shine karon farko da aka zo gab da kulla wata yarjejeniya, wato tun bayan da shirin farko da aka tsara ya ruguje a majalisar wakilan ƙasar a watan Maris. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan rabin daukacin adadin ƙananan yara a nahiyar Afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin da aka haife su. Abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da ilimi. Majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara, inda ake haifan yara a gida ba tare da an je an yi musu rijista ba. An dago wannan batun ne a gefen taron ministocin kasashen Afirka da fannin rijistar yara ke karkashin ma'aikatunsu wanda yake gudana a Zambia. A cewar wakiliyar majalisar a yankin Zambia, Kumbiya Margado, rashin yin rijista na ya wato na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci.
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries, even.
Ce idan baka yi wa yaranka rijista ba, tamkar ba a san da zaman su bane. A kasashen Afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa.
Muhammad Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya ta sha alwashin bi sau da kafa domin ganin an zartar da hukuncin da ya dace akan waɗanda ke da hannu a batun sace yara, kuma a yi safarar su daga Kano zuwa yankin kudancin ƙasar domin sayarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Mahmud Ibrahim Kwari haɗa mana.
A ƙarshen makon jiya ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi holin wasu mutane da aka kama da yara guda tara da suka sace su a birnin Kano, kuma suka yi safarar su zuwa birnin Onitsha na jihar Anambra. Yaran tara maza da mata na daga cikin jimlar yara fiye da 50 da aka sace su a unguwannin Kawo da Hotoro Tishama a lokuta daban-daban cikin shekaru uku da suka shuɗe. Malam Awol Ango shine uba ga guda daga cikin yaran da aka ceto.
Dama mun kai report dinmu da komai aka yi. Ina zo na kofa gida aka kira ni aka ce ni ne Awolu, nace eh ni ne Awolu. Aka ce to ka zo MTD. Ina zuwa MTD, he wani na san da yake yi min congratulations. Na mamunna bacin na yi sujjada na gode Allah na je na shiga, wallahi yaran da suka je suka ga suka ganni kawai dariya suka kai mu. Yaran da sun ganni su to a guje. Sai da aka ce kin san wannan, tace eh kin san wannan, eh baba ne. To na je na dafa su, na ji tabbas su ne, na ga dawo na zauna.
Ita kuwa Malama Jamila da ke zaman mahaifiya ga guda daga cikin yaran da aka ceto na cewa
aka ce a zo a gani an samu yara a can, ya aka je aka gano da su, to muka je muka gano su, kace a can za a bar su tukuna zuwa dan lokaci a MTD.
Sadda kika ga wannan yarinyar Amira, kin shaidata?
Na shaidata.
A wanne ne kika ganta idan kika kwatanta lokacin da aka dauke ta da kuma sanda ta dawo?
Gaskiya kan sai dai godiyar Allah. Mutara mai badar rama ba ta yi ta ba, amma kuma dai yanayin ta dai kaman ba daidai ba.
An ce ma fa a cikin su wai akwai wadanda aka canza wa suna. Ita ma an canza mata suna?
Ita ma an canza mata.
Sunan suka sa mata?
Sa mata wai Cinyeri.
kenan yanzu in ta ji an ambaci suna cinyar tana waiwayawa.
Ba ta so ma yanzu a gaya mata. Ba ta son a gaya mata wannan sunan. Ya fi so a kiranta Amira.
Ya za ka dai kungiyar mata lauyoyi ta Najeriya da ke rajin kare haƙƙin mata da yara ƙanana ta sha alwashin bin diddigin wannan lamari domin ganin an gurfanar da dukkanin masu hannu a gaban shari'a. Barista Amina Umar ita ce sakataren reshen jihar Kano ta kungiyar.
Muna jiran 'yan sanda su gama bincikensu da waye da waye da waye suke da hannu a ciki. Ga yara an sace su ƙananan yara wanda doka ta nuna cewa dole a kare haƙƙinsu, tarwatsa musu haƙƙinsu, an ɗauke su daga garinsu, an raba su da iyayensu. In tuhumar ta fito ta tsaya aka je kotun da ya kamata a yi, lauyoyin gwamnati su za su yi, mu dai za mu tsaya a matsayi ne na lauyoyi na sa ido masu kare wa yaran nan haƙƙinsu, mu tabbatar an musu shari'a yadda ya kamata.
To sai dai iyayen da har yanzu ba a kai ga gano 'ya'yansu da aka sace bana cewa.
Mu yanzu abin da muke gabar da muke kai shine fata gwamnati ta zo ta sa hannu a cikin wannan al'amari, domin koda jami'an tsaro za su iya jajircewa su yi abin, ba za su iya daukan nauyin kansu ba, dole sai gwamnati ta shiga cikin al'amarin. So muna so gwamnati ta shigo, yaran nan 'yan jihar Kano ne, ita ma ta ji aranta cewar abin nan da aka yi jihar Kano aka yi, kuma arewacin ƙasa aka yi wa. Saboda haka ta fito ta yi magana, ta taimaki jami'an tsaro su koma. Mu ma muna da muradin ganin 'ya'yayenmu sun dawo hannunmu kamar yadda waɗannan 'ya'yan suka dawo aka danka su hannun iyayensu.
Malam Sha'abi Ibrahim kenan wanda ke cikin jerin iyaye kusan 50 da aka sace wa 'ya'ya kuma har yanzu babu labarinsu. Tuni dai kwamitin dattawan Kano ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa ya fitar da wata sanarwa mai kunshe da lafazan jan kunne da jan hankali game da wannan batu. Malam Abdulrahman Dikko memba ne a kwamitin.
Rashin kirki ko ma wani ne rashin kirki, ko dan kudu ne ko dan arewa rashin kirki, babun alheri bane. Mu a ganin mu indai ana son kasar nan gaba da ta shiga ba, dole sai kwaye abin da ya kamata yi. Ba zai yi a ce ka zo na cikin al'umma, ka zo daga wani, ka zo na cikin al'umma mu, sannan kuma ka zo kana zalunta mu, kana kwara mu, har a zo ga cewa ana daukan yaran ka ana fita da su. Ai, ba zan so na ji an ce wani dan arewa ya tafi kasar Inyamurai ko ya raba ya yi irin wannan ba. Zan ji kunya na ji irin wannan abin. Kamata ya duka mu 'yan Najeriya mu zama daya, mu kula da kanmu, mu zauna lafiya. Mun masu yin wannan shekarun namu da muka taso da makarantun mu duk gaba ɗaya, mun yi da muka je makaranta, mun yi da Yarabawa, mun yi da sauran kabilu da yawa a Najeriya. Sai da wani abin ya zo ya taso cewa wata kabila a Najeriya tana son ta gurɓata mana zuriyarmu. Wannan gaskiya ba bane na alheri ba. Ba za mu so a ci gaba da wannan ba. Kuma mu kanmu ba za mu so mu yi waɗansu irin wannan abin ba. Kuma kamata ya tunda mutanen mu sun san wannan, sun ji wannan abin. Kamata yi kowa ya sa ido akan dukiyar da Allah ya bashi ta yara.
Malam Abdulrahman Dikko kenan, memba a kwamitin dattawan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To har yanzu dai kan batun sace yaran nan ne. Inda yanzu haka mazauna garin Anicca suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun yara guda tara da aka sace daga sassan birnin Kano aka kuma sayar da su a garin Anicca jihar Anambra. Jama'a da dama dai sun yi Allah wadai da lamarin, kamar yadda wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya jiyo mana da ya fara da ra'ayin Mr. John Eze.
A hedo ta hada mahiyar joko owo.
Mr. John Eze kenan na cewa a harshen Igbo, irin wannan abin bai dace ba, bai kamata a tausawa duk wanda ya aikata irin wannan laifin ba. Kuma akan batun canza musu addini da suna da aka yi, ina ganin da tsafi ne aka juya musu kwakwalwa.
Dunya da himma an da ebo wundi da ke ji da
inji malama Chinonye na Ndubisi, irin wannan abin bai da kyau, ya kamata a hukunta su sosai dan na baya su hankalta. Haka ma an salamin kenka ya ce,
before I wear this type of error, I can wear somebody who...
Kamun a samu irin wannan kuskure, dole ne da hannun na gida a ciki mai sayar da yara daga Kano. Idan aka kama shi, to kasan an warware wannan matsalar. A yayin da Mr. Onyebu yake yi ke ya karkare batun da cewa,
Ihezi, ojoburo wanya.
Yace wannan abu ya yi matukar muni. Ina kira ga iyaye da su ƙara jan damara wajen kula da 'ya'yansu. A ranar Juma'a da ta wuce ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama mutane shida bisa zargin garkuwa da wasu yara guda tara da kuma sayar da su a garin Anicca, inda masu saya suka canza musu addini. daga bisani dai na tuntubi headquarter rundunar 'yan sandan jihar Anambra da ke Oka don samun ƙarin bayani game da wannan maudu'in. Amma ko uffan ba ta ce ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokoro Igwe, to har yanzu dai muna Najeriya, inda asusun Akin Fadi da haɗin gwiwar gidauniyar MacArthur suka ɗauki nauyin ƙaddamar da wata manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci a Abuja da ake kira Flagate. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana, da ya fara da kalaman Boboyi Oyeyemi.
Either the ones on the highways or the ones doing the driver's license capture.
Kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu, za su samu damar shiga manhajar don kwarmatun cin hanci. In ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya Road Safety Boboyi Oyeyemi a taron ƙaddamar da manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci da asusun Akin Fadeye da MacArthur suka ɗauki nauyi a Abuja.
Also flag it so that they can be commended.
Oyeyemi, wanda hukumarsa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar, ya ce ta hanyar kwarmatun za a samu ladabtar da masu laifi da kuma bada lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. Manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar bada labari cikin sauri don daƙile zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba. Simon Adole John, jami'in asusun Akin Fadeye ne da ya ce duk 'yan Najeriya ka yi amfani da manhajar mai suna Flagit.
Misali, yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau, za ka iya zuwa kan app ɗin ka kawai ka reporting. Lallai ba waya kan magana waya dinga samun matsaloli ba, sai dai ka ga wani official na government ya wani abu da ba kyau sai ka ce za ka rubuta, ba haka bane. Akwai wasu a cikin gwamnati da suna da mutunci, akwai wasu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau. To mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app, dan Allah ku yi. Sunan app din Flagit ne, kuma za ka iya downloading akan Google Play Store, akan waya, akan laptop, ko yanda kake so zaka yi amfani da shi. In ka reporting yanda kuna samun alert a cikin wayanku, zaku samu message a gaya muku wai an gan sakon za a treating.
Gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a Dr. Garba Abari ta ce wannan manhajar sara ne kan gaba.
Yana ɗaya daga cikin ginshiƙan manufofin gwamnatin nan, duk wasu matakai da aka ɗauka da a tabbatar a kan cewa an danƙa wa 'yan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu.
Wannan dandali dai ba kamar na kwarmatun da gwamnati ke alwashin ba da ladar kashi 5 cikin 100 na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada, sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. Labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin ba da labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a, barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A yau shirin zai yada zango a ƙasar Ghana. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, zai tattauna da wani gogaggen ɗan siyasa mai suna Alhaji Baba Sharif. Ridwan, gareka, jamuje.
Wani irin salon tsalin mulki kasar Ghana ke amfani da shi?
Irin salon da ake amfani, ana salon irin shiri na America da na Birtaniya ne.
Na'am.
Aka hada.
Na'am.
Ka gane ku?
Na'am.
Yana ce mai hybrid system. An haɗauko wannan, aka ɗauko wannan, aka hada. Muna da shugaban ƙasa da mataimaki. Amma majalisa muna tafiyar da shi ne kan tsarin Birtaniya. Amma ta fiskan masu zartarwa su ne executive. Wani sai mu ce salon na America ake amfani da shi.
Wannan salo da ka nuna ana amfani da shi, in za mu dubi tsari matattakalan shugabanci a ƙasar, yaya yake?
Cikin kundin tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ya zaɓi ministocin shi a majalisa.
Na'am.
Kuma an ce fiye da kashi 50 daga ministocin su zama 'yan majalisa. To inda aka ga kamar akwai kuskure kenan, domin su 'yan majalisa su ne kuma ministoci. Ka gani ko? Wato in wani abu shugaban kasa duk abin da yake so zai iya zantarwa. To inda ake gani kamar mutane suna cewa kamar to a yi ma kundin tsarin mulki wani wato gyaran fiska kenan. To amma wannan kuma akwai dalili abin da sa aka yi.
Na'am.
Wancan lokacin shugaban kasa Dr. Hilali Mam a shekara 1979.
Na'am.
Irin na America aka yi. Wato su ƴan majalisa suna zaman kansu. Su kuma shi shugaban kasa kuma da ministocin su suna nan. Sannan ga su kuma su alƙalai ko judiciary. To sai dace shi shugaban kasa Lima ya je da kasafin kudin shi daga majalisa. Aka yi hulgi da abin. To abin da muke cewa abin da ya kama aka mai juyin mulki kenan. To shi sa kaga da gungar da za a shi aka duba ga wannan annabawan abin da ya afko. Saka shi to a hade domin a samu zaman lafiya. To amma yanzu ana ganin kaman inda gane ta kai yanzu ya kamata a yi ma kundin tsarin mulkin wani gyaran fiska in yi so ƴan majalisa zama ƴan majalisa ne.
Na'am.
Ka gane ko?
Na'am.
Yi so shi kuma shugaban ƙasa da ministoci shi su kuma suna nan gefe ɗaya.
Na'am.
Sannan ga kuma alƙalai su kuma gefe ɗaya.
Na'am.
Wato kowa ya ta ji yana cin gashin kai shi.
Na'am.
Abin da mutane ke korafi da shi kenan yanzu.
Tsarukan da kanuna wanne ne kake ganin shi ne tsarin da ya fi dacewa wa mu ƴan Afirka ko ma dai mu ce Ghana.
Esance dai wannan tsari ya fi dacewa. Ka gane na shugaban ƙasa da mataimakinsa. Sannan ƴan majalisa kuma suna cin gashin kansu. Ka gane wannan ya fi dacewa.
Na'am.
Ni dai a ganina.
Tsakanin tsarukan guda biyu, wanne ne ya fi ba shugaban ƙasa ƙarfin ikon zartar da abin da yake?
Shi ne wannan na shugabancin ƙasa. Domin ka lura shi ke wato shi ke raɗa kowa.
Na'am.
Alƙalin alƙalai ma chief justice shi zai raɗa ta.
Na'am.
Haka nan ne kuma an za a ɗauki kakakin majalisa.
Na'am.
Yana da hannu. Mai commissioner zaɓe ma.
Na'am.
Shi ke raɗa shi. Ka gane ko? To akwai wasu kuma da suke gani kamar ya kamata wannan aimu wannan kuma.
Shi ne abin da nake so tambaya.
Aimai so a nemi wani fiska daban.
Na'am.
Domin hafsan sojoji shi ke raɗawa.
Na'am.
Inspector General na police shi ke raɗawa.
Na'am.
Sa'annan gundumomi ma. Ka gane kamar local government local. Ka gane ko?
Na'am.
Wato mene
hukumomi.
Wani duka shi ke raɗa shi. Da ka gane yanzu aka duka wannan ana so ma wannan gyaran fiska. Yanzu mana duk wanda je kamar hukuma. Karamin hukuma ka je ka tsaya a zabe ka.
Shugaban ƙasa mataimakinsa na nan. Yau in babu shugaban ƙasa mataimakinsa duk yadda aka yi shi ne. Wannan tsarin kuma ya yake wane ne ke bi da bi wane ne ke bi da
bi. To abinda ita kundin tsarin mulkin mu ta tana da shi ne in shugaban ƙasa ya yi tafiya ko baya nan mataimakin shi. In ba mataimakin shi kakakin majalisa shine speaker of parliament. In shi kuma baya nan sai ya je wurin alƙalai chief justice. Wato mutane hudun gani waɗanda aka tanadar da ma wannan wato iya haiwa ga matsayin shugaban ƙasa. Yanda abin yake
tsari. Mun komo wurin mambobin majalisa da dai sauransu waɗanda su ne a can sama. Bayan shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa su waɗannan za ka yi ƙarin mana bayani irin rawar da suke takawa.
Su ɗan majalisar dokoki ne.
Na'am.
Ka gane ku majalisar dokoki.
Majalisar dokoki. Na'am.
Ka gane ku wannan kuri ya ansa wannan ma tabbata.
Na'am.
Nasu ne su je su zanna su yi tsare-tsare na dokoki.
Na'am.
To amma irin siyasan da muke yi a nan Afirka musamman Ghana sai kaga wani ya je yana son a zaɓe shi je majalisar dokoki. Shi je yana ɗaukan alƙawalin da baya da hurumi.
Na'am.
Na gyara muku titi, na gina muku makaranta, na ba ku ruwan sha, na gina muku asibiti, na yi kaza. Ka gani?
Na'am.
Kuma baka da wannan iko.
Na'am.
Domin shugaban ƙasa da ministocin suke da alhakin yin waɗannan ayyukan.
A jamhuriya ta hudu za mu cewa demokradiyyarmu ta taka rawan gani. Menene sirrin da ke akwai dangane da ainihin tsarin demokradiyya?
In ka lura shine farko shimfiɗan da na yi na ce daga lokacin da muka samu ƴancin kai kurakuran da aka yi ya kawo juye-juyen mulki na soja. To shekara 1992 sai aka zanna aka yi nazarin irin waɗannan kurakuran. Ka gane ko? Kamar na ba da misali ɗaya. Da sarakunan gargajiya suna siyasa. Suna tsaya ma a zaɓe su je majalisa. Sai aka ce a fidda wannan. Domin kai ka zama kamar sarki. In akwai jami'u duk ɗan jami'un da suka fito a gundumunka iyanka ne. Ka gane ko? To in ka fito kai dumo-dumo ka ce ga inda kake, to shi wannan da yake shi ba cikin wannan jami'iyya taka. Ka gane ko? In yayi nasara ya zaman ku zai da shi. Ka ga an zaman ɗarɗar. To duk an yi wannan nazarin. Kuma in ka lura shekara 1992 da za a yi wannan kundin tsarin mulki. A da can akwai abin da ake cewa Constituency Assembly. Constituency Assembly lauyoyi ne da wasu tsirarru 'yan kaɗan suke zuwa fito da kundin tsarin mulki. Amma shi tsohon shugaban ƙasa Rawlings da yake soja ne. Sai ce a yi Consultative Assembly. Ka gane ko? Aka ce su lauyoyin su zo. Wato ƙungiyoyi na mahauta. Wanzamai. Ka gane ko? Matan kasuwa. Limamai na addini musulunci da pastoci duka a haɗe isa kowa ya kara yin shi amma ka lura a wannan lokaci shi su ƙungiyar lauya na ganoyoyi na ga su kace su ba za su je zamna da wanzami a yi tsarin kundin mulki ka in ka tuna sai wannan haka nan kuma su kuma ƙungiyar wato ɗalibai na jami'a su kuma suka bijire sai ka ce to a yi ba da su ba to gashi shi wannan abin da aka je kai ya fi kowane kundin tsarin mulki ɗorewa domin yau shekara nawa kenan daga 1992 zuwa 2019 ka san sai ka ga wato ya zama an ya samu karɓuwa kenan don abin jama'a ne kowa in ka tuna ma lokacin san ce ina tunawa lokacin sosai shi marigayin munga Alhaji Bashiru Futa shi ne wanda limamin limamai a wannan lokacin liman Abbas Mutari ya sa shi je mai ma musulmai mu kowane juma'a ya zo masallacin juma'a duk abin da aka zo yayi bayani ya zo diki qur'ani ma ya je da sai na musu fassara to kaga shi sa muka samu wannan ci
demokradiyyar Ghana zaka iya cewa ta yi rawan gani in ka ce eh me yasa dan kuma kana jin a'a demokradiyyar Ghana da saura shi kuma me yasa
a sai ce dai wallahi alhamdulillah ka gane domin yanzu an waye ka gane ko da yake ko da yake dai sai mu ce ba mu samu komai 100% ba amma sai ce inda aka kai yana da kyau kuma a ƙara gyara zuwa gaba
ƙasar Ghana ta samu 'yancin kai a ranar 6 ga watan Maris na shekara 1957 daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Ingila. Ghana ta zama jamhuriya a 1960. Ƙididdiga ta shekara 2017 ta nuna cewa mutanen Ghana sun kai miliyan 28,830. Ita Ghana tana mulkin demokradiyya ne, amma tana mulki irin na Amurka da kuma na Ingila a haɗe. A nan wannan shiri ya kawo jiki a yau. Sai Allah ya kai mu lafiya makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shiri na demokradiyya a yau. A madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, da baƙonmu Alhaji Baba Sharif, ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya.
Ka gaida Madina Dauda. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa Turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba Recep Tayyip Erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin Siriya da ya yi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau Laraba, wacce ya ce za ta kunshi har da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo, da nufin yin kira ga Turkiyyar da ta tsagaita wuta. Yana mai cewa akwai tsauraran matakai da Amurkan za ta ɗauka a kan Turkiyyar idan bata miƙa wuya ba, ciki har da matakin saka maƙudan kuɗaɗen haraji kan kayayyakin ƙarafa da Turkiyyar ke shiga da su nan Amurka. Layon shugaba Donald Trump, wato Rudy Giuliani, ya yi ƙememe ya ƙi miƙa wasu takardu ga Majalisar Wakilan Amurka, wacce ta nema ya miƙa mata waɗanda ake zargin suna da alaƙa da yunƙurin da ya yi na tirsasa Ukraine da binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. Kwamitocin da 'yan Democrat ke jagoranta waɗanda ke binciken da mai yiwa ya kai ga tsige Trump sun ba Giuliani wa'adin jiya Talata da ya miƙa takardun, amma abin ya ci tura. lamarin da ake ganin zai iya sa a dume shi da laifin wulakanta majalisar.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Achi Bahiro Jiyodine da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau John Ellison, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada a shirin mu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.